Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, ina maka maraba da sake zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. A cike nike da farin ciki da tabbacin kuma cewa kana cike da koshin lafiya da za a bi mu a shiri na yau domin a samu ginuwa. A shirinmu na yau muna tafe da shirye-shirye masu kayatarwa. Pastor Yohana Dangana yana shirye da zai bishe mu a fili domin iyali da shirinsa. A shirin kuma Pastor Joseph Ishaku shi ne zai bishe mu a fili na sujada. Pastor Audu da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga fuskar mata a Georgia Plateau su ma za su ba da nasu goyon baya a shirin na yau. Don haka mai sauraro, a yi ƙoƙari a bi mu. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan kyakkyawan shiri na domin iyali. Muna kawo muku sakonni masu ƙayatarwa waɗanda za su kawo amfani a cikin iyalanmu a yau. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. Kan maganarmu a yau shine Ishaku da Rebeka, iyali wanda suka san amfanin addu'a. Ishaku da Rebeka, iyali da suka san amfanin addu'a. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji Allah Mahaliccin Sama, mun gode maka da wannan lokaci da ka bamu. Muna roƙonka a cikin sunan Yesu ka taimake mu iyalanmu mu zama masu addu'a, domin addu'a maganin masifa ne. Addu'a maganin damuwa, addu'a maganin ciwo. Ubangiji ka bamu zuciya mu kasance masu addu'a kullum. A cikin sunan Yesu mai cetonmu, amin. Ishaku da Rebeka, iyali da suka san amfanin addu'a. Kamar yadda muka sani, Ishaku ɗa ne na Ibrahim da matarsa Saratu, wanda suka haifa saboda bangaskiyarsu a wurin Allah. Sun zauna shekaru da yawa suna jiran yaro, har Allah ya amsa addu'ansu sai ga Ishaku ya zo. Yanzu Ishaku ya riga ya manyanta, Ishaku ya yi girma, har Ubangiji Allah ya sa aurensa ya kasance da nasara. Auren Ishaku da Rebeka, an kafa wannan aure a kan Ubangiji ne, hanyar Ubangiji. Me ya sa na faɗa haka? A cikin farawa Sura 24, aya 1 har zuwa 67, nan ne cikakken labarin yake na yanda Ishaku ya sami matarsa Rebeka. Menene ya faru? Littafi mai tsarki ya ce Ibrahim ya riga ya manyanta, ya tsufa sosai, amma har yanzu ɗansa Ishaku bai riga ya yi aure ba. Abin da yake faruwa kenan, idan iyaye sun ga ‘ya’yansu sun yi girma ba su riga sun yi aure ba, abin damuwa ne. Musamman a yau, yaro ya riga ya gama makaranta, ko kuma in sana'a ne ya riga ya gama. Idan mace ne ma abin ya fi damuwa, ta kai shekarun aure amma har yanzu Allah bai ba su aure ba, yakan kasance abin damuwa. Littafi mai sarki ya ce Ishaku ya riga ya kai shekara 40 da haihuwa. Mutum mai shekara 40 bai yi aure ba a yau abin damuwa ne. Sai ubansa ya kira babban bawansa mai suna Eliezer. Ya ce masa, ka je ka zaɓa ma ɗana Ishaku mata a can wajen ‘yan uwana, wajen zuriyana, wajen ‘yan dangina. Ba ni so yarona ya yi aure a cikin ƙabilu nan da nake zaune a ƙasar Kan'ana. Ibrahim shi ne ya jagoranci shirin auren ɗansa Ishaku. Abin koyi ne da ya kamata mu yi a yau. lokacin da ‘ya’yanmu sun isa aure, maimako mu iyaye mu jagoranci shirye-shiryen aurensu, mu kira yaro mu sa shi a ƙasa, wani kaza, lokaci ya kai, yanzu kai ba yaro ba ne. Amma yawancin iyaye muka yi watsi da wannan magana, waɗansu ma sai su ce, ai ya riga ya girma, in zai yi aure ya yi, in ba zai yi ba ya bari. In zai zaɓi mata ya zaɓa, in ba zai zaɓa ba ya bari. Wannan ba gurbi mai kyau ba ne. Iyaye muna kuskure akan wannan. Shi ya sa idan yaronka ya ji wannan kalma a gare ka, ko kuma in ya lura kai baka damu da aurensa a hanya mai kyau ba, zai shiga duniya ya je ya auro wata ‘yar duniya ta zo ta zama mishi damuwa, wata ma ta zo ta kashe shi. Ƙarshen ta duka mu iyaye mu ne muka yi asara. Domin sunan gidanmu ya ci gaba, sunan zuriyanmu ya dawama ya ci gaba, dole ne iyaye mu sa ido, mu sa hankalinmu a kan auren ‘ya’yanmu. Idan yara sun isa aure, sun gama makaranta, bari mu kira su mu sa su a ƙasa, mu sa su a hanya mai kyau, mu yi musu gargaɗi mai kyau. Abinda Ibrahim ya yi kenan. Ya kira babban bawansa Eleza, ya ce, je ka nemo ma ɗana mata. Ibrahim ba ya so ya bar ɗansa Ishaku ya je ya auro wata wanda ban gaskiyansu ba ɗaya ba ne. Abinda Ibrahim ya yi ba ƙabilanci ba ne, babu. Domin wasu za su ce, ai yana zaune a ƙasar Kan’ana ba mata ne a gurin? Me ya sa ya ce ma babban bawansa ya tafi can Mesopotamia wajen ‘yan uwansa ya je ya aura ma ɗansa mace a wurin? Saboda menene? Saboda bangaskiya. Ibrahim da mutanen garinsu a can bangaskiyansu ɗaya, amma a nan inda yake zaune matsafa ne. Dole ne mu sa ‘ya’yanmu a kan hanya a wannan wuri. In ka ƙyale su za su ɓata. Bayan da Ibrahim ya yi nasara aka auro ma Ishaku mace mai suna Rebeka, Ibrahim ya yi farin ciki har ma ya ce, yanzu ko na mutu ne zan mutu da farin ciki. Ubangiji Allah yana jin daɗi idan mun sa ‘ya’yanmu a kan hanya. Shi ya sa littafi mai tsarki ya ce a cikin littafin Misalai Sura 6 aya 22, ya ce mu tarbiyyar da ‘ya’yanmu a hanyar da ya kamata, ko da sun manyanta ba za su manta da wannan hanyar ba. Ina roƙon iyaye mu sa hankali abin da ‘ya’yanmu suke yi. Ko abokanan ‘ya’yanka ne ma ka sa ido, in kaga yaronka ko ɗiyarka ko ɗiyarki tana da wasu abokai da baki yadda da su ba, kira su a sa su a ƙasa a yi musu kashedi. Ko kin lura yaranki suna fita da waɗansu abokanai wanda suturansu bai miki ba, halinsu bai miku ba, maza-maza a kira yara a sa su a ƙasa. In ba haka ba, waɗannan abokanan nasu za su ɓatar da su. Iyaye mu sa ido a kan ‘ya’yanmu, mu kasance iyaye masu addu’a, mu kasance iyaye da za mu damu da ‘ya’yanmu. Ibrahim da Rebeka iyali ne wanda sun dogara da addu’a. Menene suka dogara da addu’a a kai? Bayan da suka yi aure sun sami babban damuwa, damuwan nan addu’a ne ya cece su. ‘Yan uwana maza da mata, za mu ci gaba da wannan a karo mai zuwa, domin mu gani damuwan da sun shiga ciki da kuma irin abin da suka yi har addu’a ta cece su. Amma a takaice mu sa ‘ya’yanmu a kan hanyar Ubangiji, mu rika ma ‘ya’yanmu addu’a domin kada su faɗa cikin jaraba. Idan ma sun shiga cikin jaraba, kada mu ji fushi da su, mu yi musu addu’a domin Allah ya cece su daga wannan jaraba. Bari Allah ya taimake mu, za mu yi addu’a domin ‘ya’yanmu. Ya Ubangiji, Allah mai runduna, Allah mai albarka, muna mika maka iyaye waɗanda suke da yara sun manyanta sun isa aure. Ubangiji, ka taimake su tarbiyyar da waɗannan yara. Ka taimake su domin ‘ya’yansu su kasance masu jin maganar iyayensu. Ka taimake waɗannan yara su saurari shawarwarin iyayensu. Iyaye kuma su sa ido a rayuwar ‘ya’yansu. Kada mu sake su. Idan mun sake su za su ɓace. Idan sun ɓace mu ne da asara. Kuma za ka tambaye mu wata rana. Ka sa mu kasance masu addu’a domin kada ‘ya’yanmu su ɓace mana a duniya. Mun roƙa cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin.
Soyayyar iyaye. Duk wayewar gari kina tashi ki dafa abinci, sannan ki kula da iyali.
To, sai kun dawo a gaida malam ko?
A kullum kuna tabbatar da cewa ‘yanku suna zuwa makaranta. kana iya bakin kokarinka dan samar da muhalli da kuma tsara.
Assalamu alaikum. Na dawo. To gace fa nan.
A kullun kana cikin dawanyen neman abu rufin asiri. Menene dalili? Duk ba danka inganta rayuwar ɗanka bane? Bari in bayyana maka wani sirri. Inganta rayuwa ɗanka ya hada da kare shi daga miyagun cututtukan dake addaban yara. Kwarai da gaske. Zamu iya kare ƴaƴanmu daga irin waɗannan cututtuka ta hanyar yi musu rigakafi.
Rayuwar yaranmu tana da matukar muhimmanci. Mu tabbata mun yi musu rigakafin cututtuka irin su bakon dauro, polio da sarƙafewar haƙori.
Wannan lokaci ne da zamu saurari zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga fuskan mata a Jos Jihar Plateau da wakar su bayan nan Pastor Joseph Ishaku zai biyo da fili na sujada. Mai sauraro a kokata a saurare mu.
Kumbioni ne fazan baku. Kumbioni ne fazan baku. Kumbioni ne fazan baku. Kumbioni ne fa zamba kutawa.
Kumbioni lalle.
Kumbioni ne fa zamba kutawa.
Kunje murya wanda tana kira bastoshin.
Kunje murya wanda tana kira bastoshin.
Kunje murya wanda tana kira madaye.
Kunje murya wanda tana kira madaye.
Kunje murya wanda tana kira madasa.
Kunje murya wanda tana kira madasa.
Kunje murya wanda tana kira goyina.
Kunje murya wanda tana kira goyina.
Kumbioni.
Kumbioni. Kumbioni ne fa zamba kutawa.
Kumbioni.
Kumbioni. Kumbioni ne fa zamba kutawa. Na duba na ga samani ne tana bude. Na ga dara ko ga ba kursi na zaune. Suna ke waye da shi gaba daya. Suna ya fe da farare. Suna kallon juna suna murmushi. Sune wadan da su yi nasar fara. Na duba na ga samaniya ne tana bude. Na ga dara ko ga ba kursi yana zaune. Suna kewaye da shi gaba daya. Suna ya fi da farare tufafi. Suna kallon juna suna murmushi. Sune wadanda su yi nasar fara.
Kai saya bo
uba kai saya bo. Na ka kada mulki girma na kane.
Kai saya bo
uba kai saya bo. Na ka kada mulki girma na kane.
Samaniya da dadi.
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 Samaniya da yarawa.
Samaniya da dadi.
Samaniya da dadi.
Samaniya da dadi.
Samaniya moye tafi.
Babu cin amana.
Babu ciwo samsa. Baza ba kuma. Babu sauran hawaye. Babu cin amana.
Barkanka mai sauraro da wannan lokaci na sujada, lokaci mai albarka, lokaci mai saduda. Da zamu binciken kalmar Allah, kalmar gaskiya, kalma mai rai. Sunana Pastor Joseph Ishaku. Nasin karatunmu na samuwa cikin littafin mai wa'azi sura 10 aya 8 da aya 9. Mai wa'azi sura 10 aya 8 da aya 9. Nassin ya ce, I, ko da mutum za ya yi shekaru da yawa, bar shi ji daɗinsu duka, amma shi tuna da kwanakin duhu, gama za su yi yawa, dukan abin da ke zuwa banza ne. Ka yi murna ya kai samurai a cikin zuciyarka, zuciyarka kuwa ta yi fari a kwanakin kuruciyarka, ka bi muradin zuciyarka da sha'awar idonka, amma ka sani a kan dukkan waɗannan abu Allah za shi kawo ka cikin shari'a. Kan maganarmu shi ne, samurai, ka kasance da hali mai kyau. Za mu yi addu'a. Ya Allah Mahalici Maɗaukaki Mai Sarki a sama, mun yi godiya mun ɗaukaka sunanka da wannan lokaci mai kyau da ka bamu. Za mu yi bincike cikin maganarka, ka bamu ganewa. Mu yi wannan roƙo cikin sunan Yesu Kristi, domin shi ne mai cetonmu. Amen. Ka kasance da hali mai kyau, ya kai samurai. Solomon a cikin mai wa'azi sura 11 aya 8 da aya 9 yana ba mu shawara, musamman saurayi, musamman matashi. Yana tunashe mu da cewa akwai shekaru da Allah yakan diba mutum a cikin duniya, tun daga lokaci na kuruciya har zuwa lokacin da mutum zai sufa, har zuwa lokacin da mutum Allah zai karbe shi zuwa ga hutawa ta wurin mutuwa. Sai yana tunashe ka da cewa ka san da wannan cewa lokaci na zuwa da rayuwanka zai ƙare. Sai yana cewa amma kamun wannan lokacin da rayuwan zai ƙare, ka kasance da hali nagari, ka kasance da rayuwa mai kyau, da za ka kasance da farin ciki a cikin zamani, a cikin lokaci na kuruciyarka. Domin kwanakin duhu suna zuwa wanda za ka ce ba ka jin daɗinsu, ce dukan abin da ke zuwa banza ne. Ka san da cewa komai na wannan duniya mai ƙarewa ne, komai na wannan duniya mai lalacewa ne, komai na wannan duniya yana da karada. Amma kamun wannan lokaci, bari ka yi amfani da dama da zarafi da Allah ya baka a matsayin tsaurayi, a matsayin matashi, domin ka aikata abun da ke daidai a gaban Ubangiji. Sai a cikin aya na 9 ya ce, ka yi murna ya kai samurai a cikin kuruciyarka, bari kuruciyarka ya zama na farin ciki, na murna, ba na bakin ciki ba. So da dama matasa yanzu da suke an sa halayya na banza a gaba, musamman halayya na shaye-shaye, halayya na ayyuka na banza da wofi, rayuwa mara kyau na sata da fashi da sauransu, wannan lokaci idan har ka yarda a matsayinka na saurayi, ka sa kanka cikin wannan irin rayuwa, rayuwanka ba zai kasance da farin ciki ba, zai kasance cikin bakin ciki. Domin babu wani abin kirki da ka sa kanka a ciki. Shi yasa idan ka shiga cikin wannan irin halaya na shaye-shaye da sauransu, a kowane lokaci za ka ji ana kiranka gidan sarki, ana kiranka wurin ƴan sanda, ana kiranka kotu, domin irin hali da ka sa kanka a ciki. Yawancin matasa suna gama rayuwarsu a gidan yari, yawancin matasa suna gama rayuwarsu a wurin jami'an tsaro ne. Dalili, ba su sa wani abin kirki a cikin rayuwarsu ba. Shi yasa mai wa'azi yana jan hankalin matasa da cewa, bari a kowane lokaci mu yi kwaɗayin aikata abu nagari, abu mai kyau da zai kawo mana sanadiyya na farin ciki da murna a cikin zukatanmu, a cikin rayuwarmu. Shi yasa a cikin mai wa'azin sura 12 aya 1 ya ce, ka tuna da mahaliccinka kuma kwanakin kuruciyarka. Kafin miyagun kwanaki su zo, shekaru suna gusowa kuma, inda za ka ce ba na jin daɗinsu. Ɗan uwana, maganar Allah tana tabbatar mana da cewa a kowane lokaci bari mu tuna da mahaliccinmu. Bari ka tuna da mahaliccinka, wato Allah. Ya za ka tuna da mahaliccinka Allah? Ta wurin ayyuka, ta wurin rayuwa, ta wurin halayyanka na kirki da za ka yi a cikin wannan duniya. Domin Nassin ya ce miyagun kwanaki suna zuwa, shekaru suna gusowa, inda za ka ce ba na jin daɗinsu. Ɗan uwana, kamar yadda ka sani, a duniyan nan yau ba wanda zai bi kirjici yana jin daɗin zama a wannan duniya saboda ayyuka na asha, saboda ayyuka na bankyama, ba zaman lafiya, kullum fargaba da sauransu, saboda miyagun kwanaki da muke ciki. Dan uwana, Allah ya halice ka, ya sanya ka cikin wannan duniya da manufa mai kyau, da za ka yi rayuwa cikin wannan duniya cike da farin ciki, cike da kwanciyar hankali, ba wai rayuwa cike da bacin rai da bakin ciki ba. Kwana da sanin cewa watan wata rana ba kai ne a wannan duniya ba. Kamun kai ka kai wannan matsayi cikin wannan duniya, wasu da yawa sun kai, yau ba su, ba a lissafin cikin masu rai da lafiya, kai ma haka. Kamun wannan lokaci ka shirya da mahaliccinka, ka yi abin da zai gamshi nufinsa, domin a ƙarshe duka rayuwa mai zama da kyau, a ƙarshe duka mu samu shiga cikin mulkinsa, wato sama, inda za mu yi rayuwa mai cikakken farin ciki, rayuwa mai cikakken lafiya, rayuwa na har abada, rayuwa mara bakin ciki. Idan wannan shine fatanka, wannan shine burinka, ina so sun kiyaye da kai cikin ban girma yayin da zamu yi addu'a. Ya Allah mahalici, yabo da daukaka naka ne, gode da mu wannan zarafi da ka bamu mu yi binciken maganarka. Kana jan hankalinmu musamman matasa, da mu tuna da kai a zamani na kuruciya, domin kwanaki suna zuwa inda za mu ce ba ma jin daɗinsu. Kamun wannan lokaci ka shirya rayuwarmu da za mu ganshi nufinka, gance cikin farin ciki, muna girma sunanka a cikin sunan Yesu Kristi, domin shi ne mai cetonmu. Amen.
Kada ka gwada kanka da wasu, kul kada ka yi haka, domin Allah ya halicci kowannenmu daidai ne. Ko da yake wasu dogaye ne, wasu gajejjaru ne, wasu suna da jiki, wasu ba su da jiki, amma Allah ya ba kowa dama, Allah ya ba kowa hanyar da zai yi domin ya samu ya girma a rayuwarsa, har ya yi abin da Allah ya aiko shi cikin wannan duniya ya yi. Saboda haka kada ka ɓata lokacinka ka ce ai ni ba dogo bane, ko ko ni ba gajere bane kamar wancan, a'a ai ni ba ni da jiki kamar wancan. Ai da abin da kai zaka iya yi da shi, wancan din ba zai iya yi ba. Saboda haka kai ne. Mutane sukan tashi su je suna gaba da juna, koko suna gwada kansu da wasu, har ma yakan kai ka sayi abin da baka bukata domin kaga wani yana da shi, koko ka gina irin gidan da baka bukata domin kaga wani ya gina irin wannan gidan, koko ka je kai wani abu wanda yake lalle ba bukatar sa kake ba, amma domin kawai kaga wasu sun yi su. Idan kana gwada kanka da wasu, to lalle zaka kasance da rashin sakewa da rashin salama a cikin zuciyarka. Allah ya halicce ka, idan ka kira shi ka biɗi nufinsa, zai nuna maka irin abin da yake so ka yi a cikin rayuwarka, zaka kuma yi wannan abin, zai kuma fito maka yadda wasu ma za su gani su ce lalle tabbas wannan Allah ya albarkace shi. Saboda haka kada ka gwada kanka da wani, koko da wasu, inda Allah ya dura ka a nan zai iya baka hanyar da zaka samu ka yi girma. Idan ka ci gaba da gwada kanka da wasu, za ka kasance da bakin ciki a kullayomin, domin yadda kai kake ganin rayuwa ba haka su suke gani ba. Wataƙila irin hanga da Allah ya baka, wannan hangar ita ce Allah zai buɗe maka hanyar da za ka yi rayuwarka, ka kuma samu nasara da kuma ci gaba. Amma idan ka ce za ka sa takalmin wani domin ka yi tafiya, to lallai abin zai zama abin dariya, domin idan girman wannan takalmin bai fi kafanka ba, wataƙila zai matse ka, to ka gani tafiya ba za ta yi maka kyau ba. Saboda haka kar kai marmarin zama wani, kai marmarin zaman kanka. Ba ina cewan ba za ka nemi mutane kewaye da kai da za su zama gurbi a gare ka ba, idan ka ga ci gaban su, kai ka yi amfani da irin baiwa da Allah ya baka domin ka yi wannan ci gaba. Asirin samun nasaranka shine ka yi kokari baiwar da Allah ya baka, ka more ta domin ka yi nasara, za ka yi girma, ba za ka kuma ji tsoro ko ka ji kunya ko ka gani ka zama ƙarami a gaban wasu ba, domin Allah ya zuba maka duk abin da za ka iya yi domin ka samu nasara.
Iya abin da ya sauka kenan a shiri na yau. Mai sauraro, na ba da gaskiya ka samu ƙarfafawa, ka kuma samu ginuwa a jiki da kuma ruhaniya. A yi kokari a ci gaba da gaita ya uwa da abokan arziki domin su ma su samu ginuwa kamar yadda kai ka samu. idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana a shafinmu ta Facebook. Adireshin Facebook damu shine awr/hausa awr/hausa. Muna sa idon samun sakon mai sauraro. Ina godiya zuwa gare ka da sake sauraro mu a yau. A yi kokari gobe kuma ko kuwa shiri na biye a kasance cikin masu sauraro yayin da za a gaici yan uwa da abokan arziki. Godiya ta musamman zuwa ga wadanda sun tallafa a shirin kamar shi Pastor Yohana Dangana, Pastor Joseph Ishaku, Pastor Audu da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga fuskar mata a Jos Jihar Plateau. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Ilewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, a tuna da muhimmancin yin addu'a da iyali a kowace lokaci.